أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله مكيد يا إساك هذا مؤونا يمتي ثلاثة بيوغة وطن رمضان أشكالة دبو ديد دلي حدود أربعين هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم واندشيني بقوي غواتن بير أشكالة دبو بيو دشاة ترى لساف الميلادية لا متاشي يو كميد مكجي مالا مياكرا تا آية دلي دتمانين سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى انا مغنى اكن waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su na falalarsa, yace wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi. Kada waɗanda suke yin rowa da abin da Allah ya ba su na falalarsa su zaci wannan rowar huwa khairan lahum, ita ce alheri gare su. Wannan aya kamar da muka ji shine qira'atta da ya'un at-tahtaniya, wato me ya'ya a ƙasa, shine qira'at jumhurin malamai. Hamza ya karanta da ta'u, wato al-munaqqata min fawqu, wanda aka yi mata digo a sama, ita ce ta'u. ولا تحسبن ina ga ba za mu dau lokaci wajen taujihin wannan bane, na san malamai din sun tattauna wannan mas'ala akan abin da ya shafi yaya taujihin wannan karatu zai zama, musamman an yi amfani da fi'ilin hisban yayi aiki kuma a maf'ulai guda biyu. Malamai sun saba dangane da abin da ya shafi wanne ne al-maf'ulul awwal, wanne ne al-maf'ulul thani. Al-maf'ulul thani dai ma'ruf shine khairan, huwa da yazo ana ce masa damirul fasl, kamar da mutanen Basra suke cewa, mutanen Kufa kuma suna kiransa al-iman. Bana so da mu shiga harkar nahwu da larabci. Abinda zamu fahimta daga gundarin abinda Allah madaukaki ya faɗi a wannan aya, shi za mu taƙaita a kansa ta ɓangaren, duk da ba laifi a yi zancen in an ce wala yahsabanna to dawa ake, in an ce wala tahsabanna to dawa ake, shi ne wane ne wanda Allah ke yi magana a nan. Yadda yake a nan wala yahsabanna alladhina yabkhalun, to shi kansa akwai taujihi biyu na wane ne aka danganawa wannan aikin. Wasu su ce damiri gha'ib, ma'ana wala yahsabanna ahadun, kada wani ko hasibun kada wani mai zato ya zaci alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahu mana masu rowa da abin da Allah madaukaki ya basu na falalarsa cewa wannan rowar ita ce alheri a gare su suka ce at-taqdir zai zama wala yahsabanna ko ar-rasul ko ahadun ko hasibun sai a kaddara bukhla sai zama bukhla shine maf'ulin awwal ma'ana wala yahsabanna ahadun bukhla alladhina yabkhaluna huwa khairan lahu ma'ana kada wani ya zaci cewa rowar da masu rowa suke yi da abin da Allah ya ba su na falalarsa wannan rowar alheri ce gare su kun gane wannan yawa sawa'un in an ce gha'ib din nan ana nufin ar-rasul ko kuma kowanne mutum wasu kuma suka ce ya sabanna din su kansu masu rowar ake nufi ma'ana sai ya zama fa'ilin shine alladhina wala yahsabanna alladhina su waɗanda suke rowa da abinda Allah ya ba su to kada su zaci bukhlahum khairan lahum kada su zaci rowa su alheri sai gare su kun ga dai a kowanne dai sai an yi takdirin bukhl saboda me saboda khairan dinnan wanda shine khabar li yasduqa ala almubtada in shine khabar to ya zama cewa ya gaskata akan wanne ne mubtada din ko kuma ma yaqumu muqaman ko ma huwa asluhu ma asluhu huwa almubtada ko zama shine mubtada ko abin da yake asalin sa mubtada ne misali abin da suke nufi in ka ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna wadannan da suke rowar abin da Allah ya ba su na falalarsa kasu zaci ko kar a zace su khairan lahum kaga zai zama khairan din za ta dawo kan mutum ko ashkhas to da haka shi yasa dole ne ai taqdirun bukhla ma'ana kada a zaci rowar marowata alheri sai gare su in an kaddara wannan ma'ana ta fi fitowa an fahimci zance na shi yasa bana son mu shiga zancen na hawo ku kyale shi ga masu larabci sun yi zancen su mu bi abin da malam ya ambata mana a wannan mahalli kafin mu zo mu tattauna akan rowa da hukuncin ta da sharrin da ke cikin ta tunda maganar ayat tana da alaka da ita tunda insha Allah ya kamata mu dan taba wani abu akan ta amma mu fara karanta abin da malam ya ambata bayan mun fassara ayar a dunkule Allah ya ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗanda suke rowa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na falalarsa su zaci cewa rowan nan tasu alheri ce gare su bal ba haka ba huwa wannan rowar da suke yi sharrun lahum sharri ce a gare su sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah kuma ran qiyama za a rataya a wuyansu za a rataya musu wannan dukiyar da suka kasance suna rowa da ita haka za a mai da ita maciji tsoho kumurci mai tsananin dafi sai a rataya shi a wuyansu ita dukiyar Allah zai mai da ita wannan kumurcin domin dama a duniya ai sun tara ta suna ta kusan bauta mata ba sa so a taɓa to ran kiyama sai a ɗauke ta baki ɗaya sai Allah ya mai da ita wani abu na ban tsoro ko maciji sai a zagaye ta a wuyansu haka shi kenan ƙarshenta da yake nan ta zama musu azaba ba ta zama musu abin amfani ba walillahi mirafu samawati wal ard gadan sammai da ƙasa ma'ana mallakar abin da ke sama da ƙasa bayan an ba wani aro ya rayu a ciki wani ya ƙare abin da zai yi ya tafi to komawan lamarin yana komawa ne na saman da na ƙasan duka yana komawa ne zuwa ga Allah an fahimci wannan zancen malam zai ƙara mana bayani in mun zo karanta sai ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai tsananin sani ne ya san ciki da bai na kowanne abu musamman abin da kuke aikatawa Allah ya san abin da kuke aikatawa to malam ibn sa'di yana cewa ai wala yadhunnu alladhina yabkhaluna waɗannan da suke yin ruwa me ma'anar ruwa shi ay yamna'una ma indahum mimma ataahumullah suna hana abinda Allah ya ba su abinda ke tare da su na abinda Allah ya ba su min fadlihi na falalarsa min almal ko dukiya ce wal jahi ko daraja da matsayi a idan manya ko a idan mutane wal ilmi ko wani ilimi da Allah ya ba su to masu rowa da wannan dukiyar masu rowa da wannan matsayin da suke da shi an ce jahu ana nufin mutane masu daraja a idan manya wanda suke da kalma manya suna girmama su suna karɓar zancen su akan zo wurin su ko neman dukiya ko kuma suna kallon mutane suna da bukata sai su yi rowa su hana akan zo wurin su su sa baki wajen neman taimako ga wani a wurin wani babba ko a zo neman aiki ko wata magana dai da suna da iya suna da damar da in sun sa baki za ta karbu shine ake nufi da aljahu ko kuma alilmu ko ilimi ayi da su su karantar da ilimi su noke su ce suna tsoro kar a zage su da makamancin irin wannan duk abin da suka mallaka dinnan falala ce daga Allah to waɗannan da suke rowar wannan abin da Allah ya ba su nan mallan ya ammama zancen abin da Allah ya bayar min fadlihi din saboda falalar Allah ita ma tana da umumi din bata tsaya kan dukiya ba wasu malaman suna tsaye da zancen iyakan maganar dukiya ne mai rowa da dukiya wasu kuma suna hadawa har malam ibnu taymiya cikin maganganunsa yana ambata cewa abin ya hada da komai har rowar ilimi sai sa wasu ma suka ce ayar an saukar da ita ne akan ahlul kitabi saboda rowar da suke da koye ilimi da suke ba sa bayyana gaskiya da suke cikin at-taura wannan dai min haythul umum komai zai iya shiga shi kamar da malam tabari ya saba fadan irin wannan ya ce a kowanne zai shiga nan sawa'un dukiya akai rowa darajar akai rowa ilimin akai rowa ko ma menene akai rowa sa falala ce Allah ya bayar to wanda yayi wannan rowar ba alheri ya sa kan makansa ba ko ya samar wa kansa ba bal sharri ya samar wa kansa kuma wannan abun da ya rowa sa za a azabtar da shi ranar kiyama mimma manahahumullah ni daga abinda Allah ya ba su shi wa ahsana ilaihim bihi ya kyautata musu da shi wa amarahum bi badli ma la yadhurruhum minhu li ibadihi kuma ya umarce su su bada abinda ba zai cutar da su ba na daga wannan abinda Allah ya ba su din ga bayinsa ma'ana wannan abinda in sun bada shi ba za su cutu ba to su bada shi ga bayin Allah Allah ya bada umarni ai haka fa bakhilu bidhalika amma maimakon su bayar sai suka yi rowa wa amsakuhu suka matse suka kame suka hana wa dhannu bihi suka yi rowa da shi ala ibadillahi akan bayin Allah wa dhannu annahu khairul lahum suka zaci cewa alheri ne gare su to sai Allah ya ce bal huwa sharrul lahum wannan abin da suke yi ko ita rowar da suka yi da kuma shi kansa abinda suka tanadar din suka ibada shi to duk sharri ne a gare su sharri ne a gare su fi dinihim wa dunyahum lamarin su na addini da lamarin su na rayuwar duniya wa ajilihim sharri ne a rayuwar su ta duniya wa ajilihim da kuma sakamakon da za su samu a lahira Allah ya ce sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah za a rataya musu abinda suke rowan nan da shi ranar kiyama ay yuj'alu ma bakhilu bihi za a sanya abinda suke rowan nan da shi tawqan za a sanya shi abin nadewa fi a'naqihi kamar da za a sa tiyo a zagaye wuyan mutum to haka za a zagaye mutum da wannan dukiya da ya rowa ta ran kiyama yu'adhabuna bihi za a azabtar da su ana azabtar da su da wannan dukiya kama warada fil hadithi sahihi kamar da yazo a hadithi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal bakhila yumathalu lahu maluhu yawmal qiyamati shi marowaci ranar kiyama za a kwatanta masa wato a misalta masa abin da yake rowa da shi dinnan na dukiya shuja'an sai ya zama kamar wani kumurci aqra mai sanko wato tsoho mai tsananin dafi lahu zabibatan yana da dugo guda biyu saboda tsufa a kansa shi kadai ake gani ya'khudhu bil'izmatihi da bil'izmaihi kuma suna zai kama gefen bakin mutum shi wannan macijin bayan an zagaya shi zai kama gefen bakin mutum ya kulu yana cewa ana maluka ni ne dukiyarka wannan dukiyar da ka taskace ta kai rowarta ka hana ka kice mako ana kanzuka ni ne taskarka haka za a mai da wannan taskar bi yawanta wata la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina so mai sauri mu gama wannan ne dan mu zo mu magana akan shi wannan abin da shafi rowa din wata la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam misdaqa zalika hadhihi alayata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar dan gaskata wannan hadisi da abin da yake cikin sa sai fadi ya karanta wannan aya wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah sai karanta wannan aya sai shi fa haula'i hasibu anna bukhlahum nafi'uhum wa mujdin alaihim waɗannan mutanen sun zaci cewa rowan nan tasu mai amfani ce gare su kuma cewa akwai wani alheri da za ta ja musu shine mujdin tana da wani amfani alaihim a gare su fanqalaba alaihim al'amr sai abun ya juye musu kun ga zaton nasu ya bayyana cewa sun yi kuskuren zato sun zaci abinda suka taskace suka ajiye zai zama alheri gare su ayya sai Allah ya ce ba haka bane abinda suka ajiye suka hana suka ki taimako suka ki fidda wajibin da ke kansu aka a cikin sa to zai zama musu sharri ne fanqalaba alaihimul amru sai lamarin ya juye musu bai da suke zato ba wasara min a'zami madarrihim sai zama mafi girman yana cikin mafi girman abinda zai cutar da su wa sababa iqabihim ya zama yana da cikin ko min a'zami madarrihim wa sababi iqabihim da kuma sababin wato sababin yi musu ukuba Allah ya ce walillahi mirathu samawati wal ard mallakar abinda za a yi amfani da shi a bari ko an rayu a duniya ko a sama an rayu an kare wanda wannan lamari zai koma zuwa gare shi mallakarsa kwata-kwata tasa ce har ƙarshe to ta Allah ce ai huwa ta'ala malikul mulki shine mamallakin sarauta da iko wa turaddu jami'ul amlaki ila malikiha kuma dukkan wani abu da aka mallake shi to ana mai da shine ai dama zuwa ga mamallakin sa ko duk abin da ka mallaka akwai mai shi shi sa kun ga hikimar Allah subhanahu wataala tun a wannan ayar sai isnadin abin zuwa gare shi yace wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bi shay bi amwalihim ba sai ce bima ataahumullahu min fadlihi sai aka tuna musu cewa abin nan da yake tare da su din nan to Allah ne ya ba su falala ce ta Allah ya ba su tun anan a ayar an gaya musu kafin mu a faɗi sakamakon ashe kenan babu wani wanda ya mallaki abu mallaka ta asali asalatan in ba Allah ba duk wanda ka gani shi da wata dukiya to aro aka bashi an bashi aro dan a jarrabe shi yaya zai amfani da ita kuma za a tambaye shi ran kiyama akan amfanin da yayi da ita to sai yake cewa wata raddu jami'ul amlaki ila malikiha wa yanqalibul ibadu min ad-dunya bayi kuma a matsayin su na bayi za su juya su koma daga duniya ma ma'ahum dirhamun wala dinar ai laysa ma'ahum babu tare da su dirhami ko daya wala dinar la ilaha illa allah ka tuna duk wanda yake da kuɗi a duniya kaga yadda yake makwansa baya so a zo a roƙa ransa ɓaci yake in ya ga an taho an ce ya kawo taimako amma ran da ya mutu me zai tafi da shi ba abin da zai tafi da shi haka zai bashi dama ina ya samu a nan duniya mallakar Allah ce asalata ya ɗauka ya bashi aro ya bashi ajiya ya bashi damar tasarrufi wanda dama shi yasa ya zama bawa domin da ba bawa bane da ba za a sa masa doka a tasarrufin ba ko a cikin rayuwar mu ta duniya shi wanda ba bawa ba a cikin bauta irin wannan wanda Allah ya bada damar a yi ta har a yanta bayi bauta dai wanda ake cewa wannan bawan wane ne irin wannan bauta ta duniya ba bautar Allah ta bayi su bauta masa mallaka dai bawa mutum da zaka mallake shi a matsayin bawanka ai mun san ana yi shi ba akwai doka a kansa ba da akwai abin da zai yi da akwai abin da ba zai ba in yaje kasuwanci duk abin da ya samu zai kawo ubangidan sai ya raba ya dauki raban sa ya ce je kai kaza da kaza kuma ya hana shi banda kaza banda kaza banda kaza haka ake ku baka ake ba to shi ma dan adam a matsayin sa na bawa koda ya mallaki waɗannan abubuwan shi ba bawan wani bane a duniya amma bawan Allah ne to waɗannan abubuwan da aka bashi na dukiya an dora masa doka akai ka samu ta hanyar halal ko ka batar ta hanyar halal an hana maka samu ta hanyar haram banda sata banda zamba cikin aminci banda caca banda duk abubuwa algushi cuta iri-iri duk an hana ba ka da damar wani abu ya shigo aljihunka sai ta hanyar halal in kai sabanin haka akwai ukuba to yanzu nan fazancen da ake yi ba zancen wanda ya tara ta haram bane ana magana ne akan ka kaddara ma duk abin da ya mallaka ta hanyar halal ya same shi duk abin da ya samu ta hanyar halal ne kwabo in yana da miliyan ko da yake miliyan an ce ba komai ba in yana da triliyoyi ya mallake su kuma a ce gaba daya babu abin da ya shigo masa sai ta halal to shi din ake zance yanzu in yayi rowa to haka za a azabtar da shi da wannan abin halal din da Allah ya bashi ku fahimci wannan zancen fa to ina ga wanda ya tara ta hanyar haram cuta fada nan shiga nan fada nan a mangare wannan a kashe wannan a yi tsafi a samu a sata da biro a sata a kasuwa a yi fizge a yi cori duka ga sunan iri-iri Allah sauki to sai shi babu wani dan adam da zai koma ya bar duniyan nan ya koma zuwa ga Allah ran kiyama tare da shi akwai dirhami daya ko dinari daya ko kwandala mutum zai tafi da ita ina wasu masu addinai da sukan daure sukan rufe mutum a kabarinsa sai a rufe shi da dukiya ko a sa wasu akwai wanda naga an sa masa mota ma aka sa motar da tafi kowace tsada aka je aka siyo aka kashe kuɗi sai aka sa shi a cikin kabari aka sa ta wani jakan kuna da yawa na kuɗi daga cikin abin da ya mallaka sai a raka shi da wani abu wai in zai biya bashi a can sai ya biya shine yake jawo barayi su bi dare ko su je makabarta su yi tone-tone suna sacewa musulmi alhamdulillahi ba a yin wannan saboda imani da wannan domin kowa ya san da an sa in ma barayi ba su dauke ba to duk abin da yake kasa tana cinye shi za a cinye shi ba za a same shi ba don haka babu in kuma mutum ya tashi ran da za a busa kauho na tashi daga kabari ba zai ga wannan abun ba ballanta na mayaki ba ya yi gaba da shi tsirara yake ba shi da riga ba wando ba aljihun da zai dauka ya sa ko an raba shi ya tafi da shi Allah ya kyauta wala ghairi zalika min almal ko wani abu irin wannan na dukiya duk ba zai tafi da shi ba qala ta'ala Allah da mabarki ya ce Allah madauki ya ce inna narith nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un mu mune masu gadar kasa ku an faɗi lafazin gado shi yasa nake faɗa mana fassararsa da Hausa a cikin bayanin da nake dazu in an ce gado me ake nufi da gado wani ya rayu da shi ya yi amfani da shi ya bar shi ma'ana makomar ƙarshe domin ka san mai gado yana samun gado ne a cikin mutane yaushe ake samun gado in mai shi ya mutu shi tasa ta ƙare to sai wani kuma ya mallaka ko to shi ma in ya mutu sai wani ya mallaka shi ma in ya mutu wani ya mallaka haka za a yi ta juyawa to mai mallakar ƙarshe wanda bayan shi babu wani mai gado shi ne Allah duk dukiyar da take duniya wani zai gada ya bar ma wani zai gada ya bar ma wani haka har kowa ya kare sai ya zama tawaye ta Allah ce to shine Allah ke cewa inna nahnu narithul arba kasan nan da kuke gani da abin da ke cikinta wa man alaiha da abin da ke samanta da yake rayuwa a kanta da abin da aka dora a kanta da abin da ke cikinta da abin da dan adam ya iya kwakwalowa na dukiyar kasa ya amfani da ita a sama in ya mutu ya gama za ta koma cikin ƙasa to ƙasar da abin da ke cikin ta kun fahimci wannan zancen duk dukiyar dan adam galibi daga ina ake samu ta daga ƙasa tilin ake yi aiki ake a tono ko a tono ma'adinai ko a yi noma a tone abin da za a tona a noma hatsi da sauransu ruwa ya bubbugo daga ƙasa bayan ya zubo daga sama tono shi daga rijiya duka waɗannan abubuwa alheran Allah wannan ƙasa a cikin ta ciki ko a cikin ta waje duk abin da ke ciki to na Allah ne a ƙarshen lamari kowa abin da ya mallaka mallaka irin wannan ta duniya zai zo ya bar shi Allah ne zai dauki kayansa wa ilaina yurja'un kuma su din kansu zuwa gare mu za a dawo da su yurja'un nan ba dukiyar ake ne shi yasa aka samu su wawun da nunun ana ishara ne zuwa ga al-uqala masu hankalin da suka mallaki waɗannan abubuwan suka yi amfani da su in dukiyar ta tafi zuwa ga Allah to su din kansu su ma zuwa ga Allah za su koma an gane wannan sai ce wata ammal malam ibn sa'id yake cewa wata ammal ka lura kaifa zakara sababa al-ibtida'iyya wa sababa al-gha'iyya al-mujiba kulla wahidi ka duba ka gani yadda Allah madaukaki ya ambaci sababi na farko na asali na inda abu ya samu asalinsa da sababi na inda makoma take inda abu zai koma gaba daya shine alghai wanda yake wajabta kowanne ɗaya daga cikin su zai zo mana bayani ba sai na bada misali ba minhuma ma'ana almujib kullu wahidin minhuma wanda yake wajabta kowanne ɗaya daga cikin su Allah ya bukhala al'abdu yake wajabta cewa kada bawa yayi rowa bima a atahu Allah da abin da Allah ya bashi saboda me ma'ana as-sababul ibtida'iyul mujibu Allah ya bukhala al'abdu bima a atahu huwa anna Allah huwa alladhi atahu as-sababul gha'iyul ladhi yujibu ala al'abdi Allah ya bukhala bima atahu Allah huwa anna kulla shay'in ya'udu ila Allah kun gane nan can ma'ana sababin asali da zai sa dan adam kada ya rowar abin da ya mallaka shine ya tuna cewa Allah ne ya bashi ba shi ya halicci abin ba sababi na makoma da zai sa dan adam kada ya rowa da abin da Allah ya bashi shine cewa ko kai ko ba kai ba dukiyar nan gaba ɗaya gunwa za ta koma gun Allah za ta koma wannan shine asbabul ibtida'i wasababu al-gha'i zai zo kuma ya faɗi asbabul jaza'i yana nan abu to sai shi akhbara awwalan na farko shine asbabul ibtida'i farko Allah madauki ya bada labari anna alladhi indahu cewa ya shi wannan bawa abinda ke tare da shi wa fi yadihi abinda ke hannunsa na dukiya fadlun min Allah falala shi daga Allah wa ni'ima kuma ni'ima ce kun san wani abu lafazin falala yana ishara zuwa ga wani abu duk abin da aka ce amma falalarsa abin nufi dan wani guntu ne hinken nan daga cikin abin da yake mai yawa aka dauko aka baka kun fahimci wannan don haka abin da Allah ya ba mu din nan na dukiya a duniya duk yawanta a hannun dan adam to dan kaɗan ce daga cikin abin da Allah ya mallaka shi yasa falala shi yasa kun ga kiranta bima atahumullahu min fadlihi ai mimma fadala mimma indahu na daga abin da ya rage ne na daga abin da Allah ya mallaka ba ya ba mu labari ba a hadisi qudsi cewa da duniya mutanen duniya gaba ɗaya za su haɗu aljanu da mutane da na farko da na ƙarshe ko su haɗu su taru a bigire wuri guda kuma kowa ya roki Allah ya Allah ina so ka ban kaza a duniyan nan kowa a cikinmu tun daga annabi Adam har jinjirin ƙarshe da za a haifa kafin busa ƙaho duk a taron kuma kowa ya bude baki ce ya Allah ina son duniyan nan gaba ɗaya a ban ita irin ta sau miliyan kun kwatanta zancen to a ce kowa zai roki irin wannan Allah maɗaukaki zai ɗauki wannan abin ya ba kowa abin da ya roƙa wallahi ba ƙarya bane wannan zance in ka kwatanta cewa za ka karkar cewa shi yasa na kawo misalin babba irin wannan karka dauka wai kowa ya roki abin da yake so wani sai a bashi miliyan ɗaya wannan ya bashi abin da zai aure wannan ya bashi fili ba wannan irin tambayar ba kowa an yasala mas'alatahu kowa ya roki abin da zai roka kuma Allah ya bashi wannan abin to sai Allah ya kwatanta abin yace babu abin da zai rage na abin da ke tare da Allah min al-amwal wa min al-kunuz abinda Allah yake ya mallaka to babu abinda zai rage illa kama sai idan kamar irin yadda idan an shigar da mene al-mikhyah in an shigar da wato al-mikhyah in an shigar da allura an shigar da ita a cikin teku ba ce a kwanan ruwa ba kaga a kwanan ruwan gidan kama da kasha in aka tsoma allura aka cire ba abinda zai ba a rage komai ba to teku a tsoma allura a cire me aka rage daga tekun nan ba a rage komai ba to haka dukiyar Allah take duk haduwar mu haɗu don haka dan me yasa in Allah ya baka kasancewa shi ya baka dan me zaka yi ruwa ga wani wannan shine sai ce a laisa milkan lil abdi ba mallakar bawan bace bal kai ba ma wannan ba laula fadlullahi alaihi ba dan falalar Allah akan bawan ba wa ihsanuhu da kyautatawar Allah lam yasil ilaihi minhu shay'un babu wani abu da zai tafi ya kai zuwa ga shi wannan bawa in ba dan falalar Allah ba faman uhu zalika dan haka shi bawan ya zo ya hana wannan abu shine faman uhu zalika ai faman ul abdi li hadha al mali man'un li fadli llahi wa ihsani hani ne ga falalar Allah hani ne ga kyautayin Allah dan haka kada mutum yace zai hana abinda Allah madauke bashi domin mallakar dama ba ta sa bace Allah ne mallaka wali anna ihsanahu kuma saboda dama kyautatawar da aka yi masa dinnan shi bawa kyautatawar da Allah ya yi masa mujibun lil ihsani ila abidihi yana wajabta cewa shi bawan da aka kyautatawa shi ma ya kyautata zuwa ga bayin Allah kama kala ta'ala kama da Allah ya ce wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ko mutanen fir'auna suke ga karuna suke gaya masa dangane da abinda yake rowa sana dukiya wa ahsin ka kyautata kama ahsanallahu ilaik kama da Allah ya kyautata maka amma kun ga shi me yace innama utituhu ala ilmin indi ma ko anan din kun ga abin mamaki Allah bai bashi ya faɗi cewa ni ne na kirkiri abin ba utituhu yace bashi aka yi kawai sababin ne ya dangana zuwa ga dabararsa amma bai ce shi ya kirkiri abin ya mallaki abinsa ba daga milla shay'i ba kun gane wannan abin Allah bai ba da dama wani dan adam ya iya da'awar ya mallaki komai da ya zo hannunsa a ce falalarsa ce shi ne ya kirkiri abin ba a'a shi ma cewa innama utituhu an bani ne kaga kenan duk wanda ya ce an bashi to akwai wanda ya bashi waye bashi Allah to sai ce faman tahaqqaqa duk mutumin da ya tabbatar da annama bi yadihi cewa abin da ke hannunsa huwa fadlun min Allah cewa falala ce ta Allah lam yamna'il fadl alladhi la yadurruhu to kuwa ya bada wani guntun daban wanda ba zai cutar da shi ba zai hana haka ba zai tsin bada taimakon abin da bada shi din ba zai cuce shi ba bal yanfa'uhu kai ba ma zancen zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba bayan ma ba zai cutar da shi ba a'a amfanarsa zai amfane shi fi qalbihi a zuciyarsa wa malihi haka yake abunku yawa zai amfane shi a zuciyarsa zai amfane shi a dukiyarsa wa ziyadati imanihi da ƙarin imani wa hifzihi min al-afati kuma ya tsare dukiyar daga al-afati ya tsare kansa shi ma daga musifu iri-iri idan mutum yana ba da dukiya to Allah na tsare dukiyarsa Allah kuma yana tsare shi kansa mutum Allah tsare mu baki ɗaya thumma zakara thaniyan to sannan ya ambaci abu na biyu shine as-sabab al-gha'i ko أن هذا الذي بيد العباد كله دك ونن أبن ونن كله إن ضمير الذي إن أي أن هذا الذي بيد العباد دك ونن أبن لكي هنن باي yarji'u ila Allah, to zai koma zuwa ga Allah, wa yarithuhu ta'ala, Allah zai gaje shi, wa huwa khairul warithin, shine mafificin masu gado. Fala ma'ana lil bukhli, dan haka babu ma'ana mutun ya tsaya yana ruwa bi shay'in huwa za'ilun anka, me ma'anar mutun yazo yana ruwa da abin da zai zo ya bar shi ko ba dade ko ba jima ko ka ki ko ka so dukiyar nan za ta zo wata ran bata nan za ka yi rowar haka kawai wata ran ma za a zo a sace haka ne ko ba ka ba a sace ba kai rowa ga rayuwarka kai rowa wa ƴaƴanka da matanka ka zo ka bar shi kuma dai wata ran ya tafi gun wani ya tafi gun wani ya tafi gun wani wata ran kuma duniya ta tashi abin da ya kare kai din dai kai ne kai kuma haka za ka zo ka tafi ba tare da komai ba an bin shi nan can muntaqilun ila ghayrika kuma sannan zai tashi ya koma zuwa ga waninka thumma zakara thalithan sannan bayan ya ambaci abubuwa biyu as-sabab al-ibtida'i as-sabab al-gha'i sannan kuma zai fadi thalithan as-sabab al-jaza'i sababi na sakamako sai ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne ga abin da kuke aikata ma'ana tunda ko ya san abin da kuke aikatawa da rowar da kyautar da duk abin da kuka yi to zai bawa kowa sakamakon abin da ya aikata wanda ya kyautata a bashi sakamako mai kyau na kyauta wanda kuma ya rowa a bashi sakamakon rowa shine abin da aka ambata a wannan aya fa idza kana khabiran bi a'malikum jami'an daka in ko Allah shine masani ga abin da kuke aikatawa wa yastalzimu zalika aljaza'u alhasan wani kuma zai lazimta ya bada kyakkyawan sakamako ala alkhairati akan alheri wal uqubati ala sharri ya bada kuma uqub yayi uquba akan sharri to in ko wannan haka ne lam yatakhallaf man fi qalbihi mithqalu dharratin min imanin an alinfaq alladhi yujza bihi thawab ashe kenan duk mutumin da akwai gurgudan kwayar zarra na imani a zuciyarsa ba zai makara ba ba zai tsaya a barshi a baya ba wajen me wajen al-infaqi wajen ci da dukiya da taimakawa wannan infaqin wanda yake yujza bihi thawab wanda za a bashi sakamako da lada a kansa wala yarda bil imsaki ba zai yarda da matse hannu da rowa ba allazi bihi al-iqab wanda a sababin sa za a yi masa uquba an fahimci wannan zan wannan shine zancen malam Sa'adi a wannan mahalli kuma da shi zamu tsaya iya nan ba za mu shiga aya ta gaba ba zamu dan tattauna akan abin da ya shafi rowa dan fadakar da kanmu mece ce rowa me yazo na tsoratar da mutane akan rowa me tasirin rowa kuma me hukuncin rowa waɗannan abubuwa guda hudu in Allah ya madauki ya bamu lokacin da zai isa insha Allah ta'ala zan yi kokari mu bi rowa Allah tsare mu da rowa kishiyar karamci da kyauta shine rowa in an ce mutum karimi ne ana nufin mutum mai kyauta ne kishiyar mai kyauta shine me marowaci malam ibnu hajar al-asqalani yana cewa al-bukhlu huwa man'u ma yutlabu mimma yuqtana abinda ake nufi da rowa shine hana abinda aka nema hana abinda aka nema na daga abinda ake mallakarsa yuqtana shine ka mallaki abu ya zama naka ne duk abinda ke ana mallakarsa me yasa ya faɗi haka saboda ya fidda shi daga abinda ba a mallakarsa ba a mallakar iska iskar da ake shaka kaga ba wanda zai zo shi ya mallaki iska tasa ce ko duk rowar mutum ba zai hana ka shakar iska ba to ba cikin abin da wani zai mallaka abin da wani zai iya mallaka shine dukiya da zai sa aljihunsa dukiya da zai boye a gidansa da wani abu dai da za a iya daukar sa a mallake shi to mutum ya hana abin da aka nema to shine har yake cewa mafi sharrin rowa ita ce idan mai neman ya cancanta a bashi ma'ana yana da haƙƙin a bashi aka hana shi to ita ce mafi sharri yace musamman in ya zama min ghairi malil mas'uli in ba daga dukiyar wanda ma aka roƙa din bane ma'ana in shi wanda aka roƙe shi dukiyar ma ba tasa bace wannan ita ce mafi sharrin rowa mutum ya yi rowa da abin da ba nasa ba kun ga mun kun kula wannan aya ta ne mana magana akan wanda zai rowa da abin da Allah ya bashi ko Allah ne ya bawa ya bashi ashe da asali ba nasa bane don haka yana daga cikin sharri abinda Allah ya baka kuma kai rowarsa to a duniya wanda mallakar abu ba ma mallakarsa bane ko an bashi riko ne ko an bashi shi amana aka bashi akai to tsabar rowa akan sa to wannan ita ne cikin mafi sharrin rowa inji mallam ibnu hajar Allah tsare a magana akan rowa tana jawo ayi magana akan yar uwarta abinda ake cewa ash-shuh saboda yago wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun malamin suna cewa da shuhi da bukhul abu ɗaya ne wasu kuma suna bambancewa cewa bukhul shine ka hana shuhi kuma shine kwaɗayin ka samu ko mun sha faɗar wannan ne yawa malam ibnu qayyim yana cewa shuhi yana zuwa kafin ruwa shine tsananin kwaɗayin a samu ruwa kuma tana zuwa bayan an samu amma kuma za a iya samun ta bayan an samu din shi ma shuhin ayi rowar kuma ayi kwaɗayin a ƙara tarawa duk wannan yana daga cikin abinda malami suka ambata dangane da bambanci tsakanin wannan da wannan amma dai a dunkule wannan shine abinda na ambata rowa ita ce ka samu ka hana shuhi kuma shine me kwaɗayin ka samu ka ƙara samu bayan kana da shi bayan kuma ka hana to Allah tsare mu daga cikin dalilai da suka go akan hani akan rowa wannan ayar da muke tattauna a kanta wannan shine ma dalilin da yasa har muka shiga cikin mu tattauna me ma'anar rowa tunda Allah madaukiya ambata wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum Allah ya ambaci zammi kurukuru wannan aya tana nuna zargin yin rowa ko ba a gaya maka rowa iri iri bace mataki mataki ne wata kabira ce wata bata kai haka ba ya kamata kai ne sanci rowa ko ta mustahabbin ce ka hana mustahabbi ba ka hana wajibi ba kamar da zamu zo mu ji ko ita ce ya kamata ka nisance ta ya zama siffar ka ita ce siffar mutanen kirki masu bayarwa sannan Allah madauki yana faɗa mana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal jari dhil qurba wal jari al junbi wa ba'akum wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junbi was sahibi bil janbi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سيسمي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله شيما كونغا يا فدي وانا كما دي فدي ا wannan aya cewa suna hana abinda Allah madaukake ba su fadin wa yaktumuna shi yasa malamai suka shigar da maganar ilimi a wannan bangare cewa dukiya da ilimi duk suna cikin abinda ake rowa su duk da dukiyar ita ma ana boye ta ya zama ba za a san haddin ta ba ballantana a roka sannan suratul hadidi Allah madaukake yana fadi har yanzu alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa inna allaha huwa al-ghaniyyul hamid duk waɗannan ayoyi suna nuni akan zammi mummunan zargi da nuna cewa rowa mummunan abu ne saboda munin rowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada abubuwa da ya tattara ya nemi tsarin Allah a kansu ya sa ruwa a ciki kun san wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni wal-ajzi wal-kasali wal-jubni sai ce wal-bukhl ya hada da ruwa a ciki don haka ka nemi Allah ya tsare ka daga ruwa wani ya dauka ruwa dabara ce abinda bai sani ba ko da ke zamu zo mu ambace shi wannan a cikin al-athar tasirin ruwa idan mutum yana ruwa me yake samuwa dangane da shi kuma dangane da dukiyarsa sannan manzon Allah sallallahu wannan hadisi da muka ambata na addu'a muttafaqun alayhi min hadisi Anas akwai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Muslim da yarwa al-Imam Muslim ya rawaito daga hadisin Jabir ibn Abdullah iyyakum wadh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن صفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم النبي صلى الله عليه وسلم يكي شوى إنا كشيدنك أهل كأي كتزالنشي دومين كزالنشي دهو نيران التاشن القيامة كما كتيا يروى دقوة sabar kudayin a tara dukiya kuma a hana wasu fa inna shuhadu minku wannan tsananin kudayi akan dukiya din shine ya halakar da waɗanda suka zo gabaninku shine ya janya ya janyo yasa sababin mutane suke zubda jininsu saboda kudayi kudayi akan mulki kudayi akan dukiya za a kashe duki a zubda jinin mutane saboda wannan abu safaku dima'ahum wastahallu maharimahum sun halatta abinda yake haramun a tsakanin su Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu a wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shi hadisin abu huraira shi ma muttafaqun alaihi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa itaqarabu az-zaman wa yanqusu al-amalu wa yulqa ash-shuhhu wa tadhharu al-fitanu wa yakthulu al-harju daga cikin alamun tashin al-qiyama shine zamani ya taqarab zai zo kusa kusa ma'ana awoyi za su ragu kwanaki za su ragu mako mako zai ragu watanni su ragu shekara ta ragu nan da nan sai ga shekara ta yi muna cikin wannan ko ba mu ciki nan da nan gari yana wayewa magriba ta yi ji dai yau jiyan nan muka fara zance mun fara azumi har an zo biyu ana gama an jima nan magriba za ta shikenan uku hudu sai a ce jama'a an fara duban wata gobe sallah an tafi haji an dawo haji muharram rabiul awwal yaushe za a fara ramadan gobe an ga azumi an ga wata ko ba haka muke rayuwar ba yanzu yataqarabu az-zaman haka zamani ke gaggawar kusanci da juna kuma sannan aikin kirki zai takaita zai ragu mutane za su koma saban Allah ya fi yawa akan aikin kirki sannan kuma za a jefa tsananin kwadayin dukiya a zukatan mutane sabar kwadayi kowa yana so ya tara duk wanda ya samu damar ya cuci wani ba zai bar damar ba kaga har ana binciken a samu ina mutum mai wadatar zuci mai amanar da za a bashi amana ya rike ya kiyaye ana bincike ba a samu ba in ko an samu sai ka ji ya zama abin labari shi ma kuma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a kansa sannan yace wa tadharul fitan fitina za ta bayyana iri iri fitinar mata cakudin maza da mata abinda da ba ka iya tasawurin zai faru ya ta faruwa fitintunun da kake tsammanin ba za su auku ba ba wai su auku ba irin su su ninka ninkin ba ninki yanzu irin fitinar da muke ciki yanzu nan da shekara ɗaya ba zancen shekara biyar ba da canjin yanayi ana ganin sa bayan shekara 50 ya dawo irin 30 din nan ya dawo 20 ya dawo shekara 10 sai kaga abubuwa sun canza yanzu shekara guda abubuwa sun canza canjin da zai canja generation ake nufi yau ba canjin ra'ayinka a gidanka ba wannan kullum ma canzawa muke amma abin da zai sa ka bar gari shekara ɗaya ka dawo sai ga kaman ba shi ba to in muna cikin irin wannan yanayi yanzu ta bangaren lalacewa Allah ya sauke sannan wa yakthurul harju sannan wato yawan kashe kashe zai yawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo dai wannan hadisin a siyakin zancen mu shine wa yulqa shuhu wato kwadayi da ruwa za su yi yawa daga cikin maganganun magabata akan wannan abu an tambayi al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma akan ruwa al-Hasan kun san dai Hasan dan gidan sayyidina Ali radiyallahu anhuma an tambaye shi ruwa sai ce huwa an yara rajulu ma yunfiquhu talafan wa ma yumsikuhu sharafan ishi shine mutum ya rika kallon abinda ya bayar na dukiya halaka ce dukiyar ta halaka ne ta lalace ta bata abinda kuma ya rike bai bayar ba ya zama shine abin alfahari shine sharafi kun gane wannan haka ake ciki ko ba haka ake ciki mutum in ya hana kullun gani yake ya tara ya tara ya tara a ce babu wanda ya kai shi tsairan da yake yi da wasu shine a ce ya fi kowa ba zancen amfanin da ya yi da wannan dukiyar ba sannan Muhammad ibn al-Munkadir wannan malam ibn Muflih yana kalto wannan zancen daga cikin littafinsa al-Adab ash-Shar'iyya Muhammad ibn al-Munkadir daga cikin tabi'ai yana cewa kana yuqalu akan ce idza arada Allah bi qaumin sharran in Allah yana son mutane da sharri ma'ana ya nufi wani sharri ya same su amara Allah alaihim shirarahu sai ya sanya mafi sharrin su su zama su ne shugabannin su. In Allah yana son sharri ga mutane, sai ya dauki mafi sharri ya zama ya sa su ne shugabannin su. Wa ja'ala arzaqahum, ya sanya dukiyar su kuma bi aidi bukhala'ihim, ta zama a hannun marowatan su. Wannan dina daga cikin alamar sharri ga al'umma. Inji Malam Muhammad ibn al-Munkadir. Ibn al-Mu'taz yana cewa abkhalun nasi bi malihi ajwaduhum bi irdihi, mutumin da yafi kowa rowa nan bi ilmihi, ma ta faɗa wanda yafi kowa rowa da iliminsa, kamar yadda kuma rowa da dukiya ita ma wanda yafi kowa rowa da ita, to ajwaduhum bi irdihi, shi yafi kyauta da mutuncinsa. Kun gane wannan magana ita kuma? Ma'ana in dai kai rowar ilimi, to za ka zo ka rasa mutunci. In kai rowar dukiya ma haka, to haka za ka zo ka ba da mutuncinka araha, domin ba za ka yi kima idan mutane ba. Duk marowaci al'umma ba ta son sa. Kowa yana sallar dare, kamar yadda za mu zo mu ji. Sannan yana cewa har yanzu a sharru malil bakhili, ko bashir malal bakhili bi hadithin aw warithin, kai bushara ga dukiyar marowaci, kai mata bushara da hatsari. Ma'ana duk mutumin da yake marowaci ne, to ana yawa dukiyarsa busharar hatsari zai haukanta, musifa ta haukanta, ko sacewa ko makamancinsa, aw warithin, ko kuma ya mutu wasu su gada. Duk da makarshen dukiya kenan idan dai mutum ya makale ta ya hana ta. Bishr ibn al-Harith al-Hafi daga cikin malaman zuhudu yana cewa la tuzawwiji al-bakhila, karka aurar da yarka ga marowaci, wala tu'amilhu, karka yi mu'amala da shi. Wannan kuwa gaskiya ne ko kai za ka dauki yarka ka ba marowaci? Ba wai fa dan kana tsoron yayi maka rowa kai ba zai baka komai ba, a irin abin da mutane suke dauka su aurar da yarsu ga inda za su rika samu, ba wannan ake zance ba. A'a, yar taka za a yi rowa, don mutum marowaci ne, to yana rowa hatta a kan kansa, saboda tsabar rowa zai wa kansa rowa. Za mu zo mu ji wannan daga cikin al'afar, shi ne sai yake cewa ma akbaha alqari'a an yakuna bakhila, mummunan abu ne a ce malami ya zama marowaci. Mai makarantin alqur'ani, malami masani, kuma ya zama marowaci, rowa ko da iliminsa ko kuma da abinda Allah ya bashi da dukiya, to wannan mummunan abu ne a ce yana da irin wannan hali. Duka wannan a cikin al'adabu shar'iyya za ka iya kwaso su na malam Ibn Muflih, faɗakarwa ce dai na kawo mana domin samun fa'ida. Daga cikin tasirin da rowa take da shi, rowa tana sa mutum ya rasa lada, ladan da Allah ya yi alkawarinsa ga duk mutumin da ya yi infaki. Wannan ba kokonto a kan haka. Allah ya ce ka bayar za a ninka maka. In ko mutum ya hana, kaga ba zancen ninkawa ba, gaba ɗaya ladan ma ya hana kansa. Sannan rowa tana sa raunin imani a cikin zuciya, saboda mummunan zaton da marowaci yake wa Allah alama ce ta raunin imanin mutum ya riƙa rowa. Domin ko duk marowaci ai mummunan zatonsa ne ga Allah yake ganin, in ya bada wannan babu wani. Ko ba haka bane? Kun gane zancen? Don haka wannan kuma alama ce da take sa rauni a imanin mutum. Sannan daga cikin tasirin rowa shine karahiyatun nasi lahu, mutane za su ƙi mutum, hatta man huwa aqrabun nasi ilayhi, ƴaƴan mutum su ƙyamace shi, matar mutum za ta ƙi shi saboda marowaci ne, ta san yana da shi, amma ga rowa tsiya ya hana, ba ciyarwa mai kyau, ba shayarwa mai kyau, ba tufatarwa mai kyau. Nan fa ana zancen masu shi ne, kada wani ya ce to malam ai yanzu ma duk talauci ake bashi, a'a, ana zancen masu shi ne, duk wanda yake da shi ya bar matarsa ba zanin sallah. Duba da Bahaushe yake da wadata, da duk da dai daɗin ma dai akwai talauci, amma za ku irin al'adun nan, in azumi ya ƙare bayan an yi kayan sallah fa har ana ladan abin nan tashin suhur, ko ba haka bane? Tuwon dare da ake yi sabo kullum fa da haka ake yanzu ne duk ake lalaci ba a tuwon dare a suhur da tuwon dare ake sabuwar miya da shi ake suhur to wannan tashin da mata suke ane musu wani zani na musamman amma yanzu duk an daina waɗannan abubuwan duk da al'ada ce amma wannan al'ada ce wanda yake ba in ba cewa akai addini ya wajabta ta ba laifi bane ya kamata mata a rika kyautata musu ane musu irin waɗannan abubuwan alheri ko da ba a sa musu wannan irin suna bane a rika baiwa mata abin da zai ishe su na ciyarwa da sharewa sannan daga cikin tasirin ruwa Allah zai hana maka arziki in kai marowaci ne kana bayarwa Allah yana baka mun san hadisin mala'ikun nan guda biyu ko masu addu'a kullum ya Allah wanda yake bayarwa ka bashi abin da zai mai abin da ya dauka in ya dau naira 1000 yau ya bayar Allah ka mayar masa dubun sa kullum sai mala'iku sun yi wannan addu'a dubun sa da kuma kai wanda kuma ya rowa ya hana ya Allah ka kawo musifar da za ta dauke ta halaka haka mala'ika ne ba mai wannan addu'a ba wai mutane ba sannan akwai al-wuqu'u fil ithm aukawa cikin saban Allah saboda hana abin da ya wajaba in mutum ya hana abin da yake wajibi ne to zai fada cikin saban Allah sannan kuma shi marowaci daga cikin tasirin rowa zaka ga mutum ya hana hatta kansa yana da kuɗi yana da damar da zai ci mai kyau ya sha mai kyau amma yana nan ya zauna in ka ganshi kamar ka bawa mai allazi wahidi saboda me saboda yayi wa kansa rowa in ba shi da lafiya fa ba zai ba da kuɗi a kai shi asibiti saboda kar a kashe dukiyar da za a sai magani yanzu mutum nawa suke mutuwa suna da kuɗin da za a kai su waje misali in ba ina yabawa kaiwa wajen bane nan ina magana ne akan matukar dai a ce mutum yana da kuɗi a Najeriya yanzu shine a ce ya shiga larurar da za a kai shi sai kaga har ya mutu ya bar ƴaƴansa suna yawo ofishin gwamnati a taimaka masa kuma a dukiyarsa akwai abin da zai isa yayi wannan abu ana samun irin wannan rowa ce shi ma mutum yake wa kansa Allah ya tsare mutum ba zai sa sutura mai kyau ba zai ci abu mai kyau ba a gidansa akwai damar da za a ji daɗi a gidansa akwai dukiyar Allah ya hore amma ya haramta wa ƴaƴansa ya bar su cikin kazanta da abun a gansu kamar almajirai sannan kuma matansa haka ba za a ci ba za a sha ba za a sasa sutura mai kyau ba duk wannan ba abun aiba mutum bane alamar marowaci ne kuma haka zai faɗi ya mutu a gaje wannan dukiya Allah kiyaye sannan dukiyar marowaci ta ta'arradu lil baya'i tana bijirowa ga ta lalace a sace gobara ta biyo kanta yan fashi kidnapping da makamantan waɗannan abubuwan da ake fama da su yanzu Allah ya sauke mana wannan hab da fizge da kwace duk wannan rowa tana jawo irin waɗannan abubuwa wannan karkace duk wanda kaga Allah ya jarabe shi da irin wannan kace kila marowaci ne ba haka nake nufi ba amma dai a kiyaye rowa domin Allah zai iya jarrabar mutum da ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwan idan yana yinta sannan daga cikin sabab tafirin rowa shine rowa sababi ne na tonan asirin mutum abinda ya boyu na asirin mutum in marowaci ne sai ga Allah yana bankaɗa shi ba wai bankaɗar cewa yana da dukiya ba wasu abubuwa ma na sirrinsa sai ga suna fita ana sani saboda ya yi wa Allah mummunan zato sannan rowa tana ɓata alaƙa tsakanin mutane musamman abin da shafi yan uwantaka ta yan uwa tana ɓatawa in har ana yin rowa ga juna a lamarin ƙarshe da Allah ku yi haƙuri shine hukuncin rowa rowa hukuncinta ba ɗaya bane hukuncin ya ikhtalifu bi ikhtilafin nau'i ya bambanta da irin nau'inta idan an hana wajibi ne to an aikata haramun kuma kabira babba don haka malamai suke ba da misali da abin da yake wajibi ku saurara ku ji menene wajibin da in baka bayar da shi ba ka aikata haramun hana zakka haramun ce kabira ce daga cikin kaba'ir dhunub silatul rahim sadar da zumunci kana da ƴan uwanka suna cikin bukata ka taimaka musu kaki wajibi ne mutum ya taimaka wa ƴan uwansa ƴan uwa na jini ake zance ƴan uwantaka ta jini tana wajabta a taimaka wa juna rowa a irin wannan shi ma barin wajibi ne barin wajibi ko haramun ne sannan qirad dhayf saukar bako ya zo ma
dare daya biyu uku na farko wajibi ne shi ma yi masa wannan ahana shi ma yana daga cikin haramu tarkul i'ta'i fi nawa'ib in musifu sun auku bala'i ya hau kan mutane a ce a kawo taimakon da za a yi shi ma hana wannan in na'iba ce ba wai ta mustahabi ba to wannan shi ma yana kaiwa zuwa ga haramun ga wanda suke da hali suke taimakawa kada wani ya fahimci zancen nan namu cewa ana goyen bayan a yi bara ne a'a nan wata ran in zance ya zo kan bara za mu faɗi ba daidai ba ce amma nan ana zancen mutum ya hana taimakon da ya wajaba a kansa da kuma wanda yake mustahabi a kansa haka nan tarkul infaqi fi sabilillah in za a taimakawa addinin Allah mutum ya ki bayarwa shi ma yakan zama ba mustahabi bane nan barin wajibi ne indai fi sabilillah ne sannan malamai suna cewa ashaddu darajatul bukhl mafi sharrin darajar abin nan rowa shine mutum ya rowa ga kansa ya hana kansa ci da sha kamar da na ambata irin dazu sannan rowa nau'i ta biyu ko hukunci na biyu wanda zai zama ba haramun ba makruhi ne shine idan abu mustahabbi ne mutum ya hana shi nauyin wani wanda ba wanda yake kanka ba in baka dauka wa kanka ba to baka yi haram ba amma dai yana nan kana da damar ka taimake shi ka ki taimaka masa kana nan kai rowa an fahimci abu don haka rowa ko ta mustahabbi ce ko ta wajibi ce mutum ya bari mecece sunanta sunanta rowa kuma bai kamata ba mutum ya zama marowaci ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga rowa kama mu damar yin abinda zai zama taimako ne ga al'umma cikin abinda Allah ya hore wanda kuma Allah bai hore masa ba dama ba da shi ake ba nan ana zancen wanda Allah ya hore masa ne haramun ne ya rowa ko ya zama haramun ko ya zama makruhi gurgurdan irin abinda ya hana din saboda ƙurewar lokaci dole mu tsaya anan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta da ilimi Allah ya sare mana al'amura da suka kuntata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ana tina tinatar